sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 27 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labari.
Kasashen Turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 a yau Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki ya sanya hannu a muhimmin kudirin ba da tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo, da kuma kudaden da gwamnati ke bukata na shekara kafin karfe 12 na safiyar yau Lahadi. Kasar Uganda ta dakatar da yakin neman zabe a babban birnin kasar da gundumomi 10 da suka fi yawan jama'a a kasar, yayin da ake shirin zaben shugaban kasa bisa dalilin hadarin da ke tattare da yada annobar coronavirus.
Kanan labaran duniyar kenan. To a yau Lahadi ake zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Niger. Za kuma mu zagaya wasu daga cikin sassan kasar inda wakilanmu suke domin kawo muku halin da ake ciki dangane da wannan zaben.
Wannan na da tauki na kariya cutar coronavirus, kuma an san tazara tsakanin wannan da wannan, amma inda matsalar take su ne masu jewa kuri'a, kuma yawanci ba su san tazara ba, kuma akasarin mutanen ba su da takunkumi.
To za ku ji ƙarin bayani daga wakilan namu idan kuka biyo mu a cikin wannan shiri na musamman wanda zai mayar da hankali ne kan zaben na Niger. Muna kuma dauke da sharhi da tattaunawa kan zaben na Niger duk a cikin shirin. To amma duk kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kasashen Turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 a yau Lahadi. Wata jami'ar jinya a Italiya da farfesan wata jami'a da kuma wani likita ne suka fara karba allurar rigakafin kashin farko a asibitin Lazzaro Spallanzani da ke birnin Rome. A kasar Spain kuma, a wata cibiyar kula da masu manyan shekaru da ake kira Los Olmos a garin Guadalajara aka fara yin allurar rigakafin. A kasar Czech Republic kuma, Prime Minister Andrei Babish na daga cikin waɗanda aka fara yi wa allurar rigakafin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki ya sanya hannu a muhimmin kudirin ba da tallafin rage radadin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo, da kuma kudaden da gwamnati ke bukata na shekara kafin karfe 12 na safiyar yau Lahadi. Kudirin zai ba da damar ƙara yawan kudaden tallafin da ake ba waɗanda suka rasa aiki, kuma wa'adan kare mutane daga kora sakamakon rashin biyan kuɗin haya ya ƙare a yau Lahadi da safe. Dama a farkon makon nan Trump ya cancanci kudirin sosai, kuma ko a jiya Asabar ya ci gaba da nuna kin amincewarsa da kudirin. A jiya Asabar da safe Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa, ina so ne kawai a ba 'yan kasar madala 2000 maimakon 600 da aka sanya a kudirin a yanzu. Ya kuma yi kira da a daina kashe biliyoyin kudade akan naman alade. Kasar Uganda ta dakatar da yakin neman zabe a babban birnin kasar da gundumomi 10 da suka fi yawan jama'a a kasar, yayin da ake shirin zaben shugaban kasa bisa dalilin hadarin da ke tattare da yada annobar coronavirus. Amma masu sukan lamiri sun ce babban dalilin shine 'yan adawa sun fi karfi a wuraren. Ranar 14 ga watan Janairu aka shirya za a yi zaben shugaban kasa a kasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Hukumar zaben kasar ta dakatar da tarukan yakin neman zabe a gundumomi da biranen da hukumar lafiya ta kasar ta bayyana a matsayin masu cike da hadarin yaduwar cutar coronavirus. Daga jiya 26 ga watan Disamba an hana tarukan yakin neman zabe a waɗannan wuraren, ciki har da Kampala babban birnin kasar, a cewar mai magana da yawun hukumar zaben kasar Paul Bukenya a wata sanarwa. Tauraro Bobby Wine, dan shekara 38 da ke neman takarar shugaban kasa, wanda sunansa na asali shine Robert Kyagulanyi, ya kasance babban dan adawar da zai kara da shugaba Yoweri Museveni, dan shekara 76 a zaben. Shugaban dai ya kasance kan mulki tun shekarar 1986. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sansanin 'yan gudun hijirar Siriya arewacin Lebanon ya kama da wuta a jiya Asabar da dare, biyo bayan wani fada da ya kauri tsakanin wasu mazauna sansanin da kuma wani iyali 'yan Lebanon, a cewar kafar yada labaran kasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNHCR ta tabbatar da aukuwar lamarin a sansanin da ke yankin Miniye, ta kuma ce an kai waɗanda suka jikkata asibiti amma bata faɗi yawansu ba. Sansanin da yana ɗauke da iyalai 75, a cewar wani mai magana da yawun hukumar ta UNHCR Khalid Kabara. Kafar yada labaran kasar ta NNA ta faɗi cewa wutar ta tashi ne bayan wani fada da aka yi tsakanin wani daga iyalin 'yan Lebanon da wasu ma'aikatan Siriya. Daga nan sai wasu matasa daga iyalin na 'yan Lebanon suka bankawa wasu rumfunan 'yan gudun hijirar wuta, a cewar NNA. Jami'an tsaron al'umma na Lebanon sun yi kokarin shawo kan wutar yayin da aka kai sojoji da 'yan sanda wuraren don tabbatar da kwanciyar hankali, a cewar rahoton. A jiya Asabar, ɗaruruwan 'yan gudun hijira sun kasance cikin mummunan yanayi a wani sansanin 'yan gudun hijira na rumfunan tenti da suka kone a Bosnia, yayin da dasar kankarar snow mai ƙarfi ta zazzago a ƙasar, kuma nan da nan yanayin wurin ya kasance mai tsananin sanyi. 'Yan gudun hijira a sansanin Lipa da ke arewa maso yammacin Bosnia sun lullube kansu da barguna da jakunan da suke kwana a kai don kare kansu daga iska da sanyi a yankin, wanda ya hada iyaka da ƙasar Croatia da ke mambar tarayyar Turai ta EU. A farkon makon da ya gabata ne, gobara ta kona yawancin sansanin da ke kusa da garin Bihak. Jami'an ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin agaji sun cicciki hukumomin da ke kula da sansanin akan gazawa wajen samar da isasshen matsugunni ga baki da 'yan gudun hijira. Duk da gobarar da aka yi, hukumomin Bosnia sun gaza samar da sabon matsugunni ga 'yan gudun hijirar da ke Lipa, lamarin da ya sa kusan mutane 1,000 suka kasance cikin sanyi ba tare da wasu gine-gine ba ko abin dumama wuri, sai dai su ci dan abincin da kungiyoyin agajin jinƙai suka ba su.
Madalla a gaidan Maryam Dauda, wacce ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kuma da kuka ji a farkon shirin, a yau Lahadi ne ake zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. Zaka ku zagaye wasu daga cikin sassan ƙasar inda wakilanmu suke domin kawo muku halin da ake ciki dangane da zaben. 'Yan takara aƙalla 30 ne suke neman kujerar ta shugaban ƙasa, yayin da ake zawarcin kujerun 'yan majalisar dokoki 171. Ɗazun nan na tuntuɓi abokin aikina Muhammad Lalo wanda yake Yamai, babban birnin jamhuriyar ta Nijar. Na kuma fara da tambayar halin da ake ciki. To Muhammad, a wani hali ake ciki ne a nan birnin Yamai?
To Lisa, a nan na wata mazaɓa ce da ake kira Nicole Hausa, tana tsakiyar Yamai ne babban birnin jamhuriyar Nijar. Bisa tsarin yadda suke zaɓe a nan makaranta ce da azuzuwa, azuzuwan su ne yin daki zuwa kada kuri'a, aƙalla na irka za su kai kamar guda 8-9 ta yi layi ga shi nan ta maza mata matasa waɗanda shekarunsu sun kai daidai wato su kada kuri'a su kai layi domin su kada kuri'a su a wannan zaɓe da ake. Wurin dai ga shi nan gwanin ban sha'awa hakika yanzu haka. Mutane ga su nan gaskiya kuce kusan ko'ina Hadiza, kuma na kwanta na faɗa miki cikin ƙarfe 8 da ka buɗe wato mazaɓin a gabaki ɗayan ƙasar ta Nijar. Za a rufe su da ƙarfe 7 da dare wato 10:15 gaba kowace mazaɓa ta yi amfani da waɗannan sawo'i a kada kuri'a, a yi komai da komai a tattara kaya a watsi.
To amma na san kun bincika halin da ake ciki a jihohin Sokoto, Labari da Doso. Kamar wani irin labari kuke ji?
To irin labarin da ke faruwa a nan da kuke samu hakika a can yankin su Labari da Doso ba duk san labari. Zuwa yanzu ai yanzu mu samu wani labari safanin ko kuma akasin abin da ke wakana a nan baya mai ba. Kayan kuɗi dai ba za a rasa wasu ɗan wurare da aka ce mana sun yi cikin ɗanci ba ko kuma a makare. Amma dai ana can ana ta zaɓe bisa irin labaran da kuke ji, kuma bisa ka'idar doka da kuma zaɓe da gindaya duk mazaɓar da ta wato yi makara wajen fara zaɓe sai an kammala wannan zaɓe. Misali in an fara 8:00 tara ne tsabanin karfe 8 da aka sa a kai da ke zaben zai kai har 8 na dare kenan ba 7 ba.
To shin akwai jami'an tsaro da aka ajiye ne ko da wata matsala ta taso?
Akwai jami'an tsaro ga sunan kusan ko ina an ajiye su domin su rika kula da abubuwan da suke faruwa ko da wani abu zai tasowa saurin magance shi wani abu haka. Ga sunan kusan ko ina haka da jiya ina kallon su waɗannan jami'an tsaro. Lallai akwai jami'an tsaro a wannan mazaɓa. Kuma kai jama'a sauran mazaɓu da muka ziyarta za ka gan su jifa-jifa an ajiye su suna sa ido kan al'amuran da ke faruwa.
To shin jama'a na kiyaye matakan da aka saka na kare yaduwar cutar coronavirus kuwa?
Yawa to hakika a wannan fanni ne kuma zan iya cewa an san samu akasi wasu sun sa wasu ba su sa ba kuma ban ga alamu na ko ba da tazara da aka ce a ciki ba ko sa shi wannan da mun kubi domin a yi wannan zaɓe a kauce wa yaɗa wannan cutar ta coronavirus kuma hukumar lafiya jamhurin jir sun can kundi da Allah a kiyaye da waɗannan matakai na sa tafi da kuma ba da tazara din amma gaskiya abin da nake gani hakika ne suna ta danya ne ba tare da
ba sa kiyayewa dai sosai
akwai kalilan da suka sa wurin amma gaskiya waɗanda sa ba su fi yawa.
Mahmud Lalo kenan a Yamai. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa jihar da Magaram inda wakiliyarmu Tamar Abari ita ma ta faɗa mana halin da ake ciki.
To zaɓe a birnin da Magaram alhamdulillahi an fara shi kamar yadda ya kamata tunda yawancin dukkan ruhunan zaɓen da na biyu na kewaya an fara zaɓe a ƙarfe 8 duka wasu su ce 8 da minti 10 wasu 8 da minti 13 haka zuwa 15 kuma dukkan kayan zaɓe komi da komi suna da shi na kira da dukkan kamar shugabannin rumunan zaben da sauran jama'a dai duka babu wani matsala ko kaɗan dai duk lokacin da na je rumunan zaɓe da dama da na je duka su kowanne ya samu kayan aikin shi kowanne kuma suna zaɓen su lami lahiya an jeru mata sun fito da dama sosai maza sun fito da dama yara matasa duka sun fito kowa da kowa da katin zaɓen shi kowanne ya zo kuma mafi yawancinsu kowanne da ba za ta shi wannan abin kare hanci na kariyar corona kuma su ma a nan ciki su ma suna da abubuwa da na kariyar corona kowanne dai ana dai zaɓen da yana tafiya dai ya kawo dai yanzu dai lokacin da na je babu matsala ko guda.
To kamar wani irin labari kuke ji daga yankin Difa lura da cewa fa yanki ne da ke fama da matsalar tsaro?
To yankin Difa ma da na tuntuɓe su abokai na wannan yan jarida na tuntuɓe su fa su ma a daidai ƙarfe 8 ɗin zuwa 5:10 haka suka fara kamar na kowa kuma lamun lahiya zaɓe yake tafiya babu wani matsala babu komai mutane sun mutu suna zaɓen su yadda ya kamata kowa ya shiro mana zaɓen shi sai dai sun bayyana mana cewa a jiya da daddare haka a kudancin garin haka an shi yan harbe-harbe haka wanda dai ba a yi wani abu yan harbe-harbe ne dai daga nan kuma suka tsaya dai. In ba shi ba yankin Difa babu wani matsala kawo yanzu dai kasan da na tuntuɓe su babu matsala mutane sun fito suna zaɓen su kuma kowa da kowa ya je rumunan zaɓen shi suna zaɓen su damar lahiya komi da komi kuma su ma masu zaɓen rumunan zaɓen dukkan su dai kowanne ya samu kayan aikin shi kuma ana tafiyar da zaɓe yadda ya kamata.
To shin akwai jami'an tsaro ne da aka ajiye ko da wata matsala ta taso?
Duka ko ina an kai jami'an tsaro ko mu ma nan kowace mazaɓa an kai jami'an tsaro sosai an ko ina an kai to bare da Difa su ma san duka an kai jami'an tsaro kowane mataki duka dai mataki duka an ɗauka.
Madalla a gaida Tamar Abari. Masauraro, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Shirin namu na yau yana mayar da hankali ne kan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da ake yi a Niger. Yanzu ma bari mu leƙa yankin Agadez inda Haruna Mamman Bako shi ma ya mana ƙarin haske kan yadda zaben ke gudana a wannan yankin.
To Mala Haruna, me ke faruwa ne a nan yankin Agadez?
To a yankin Agadez bazun nan na buga waya a sassa daban-daban na wannan jihar ta Agadez. Lalle an tabbatar suwa mun cewa zabe na kana lafiya. Babu wata matsala in ba waɗansu wurare ba kamar irin gundumar Bilma inda aka samu waɗansu rungunan zabe in ba ka buɗe a bakare kamar da ɗallace na ɗan lokaci ƙalilan. Amma mutane sun fito da didi musamman mata a jihar Agadez sun fito sosai wurin zabe. Kuma a rungunan zabe su turawan zaben kowane na da takunkumi na kariya daga cutar coronavirus kuma an sa tazara tsakanin wannan da wannan amma inda matsalar take su ne masu jefa ƙuri'a. Kuma yawanci ba su sa tazara ba kuma akasarin mutanen ba su da takunkumai. Wannan shi ne ɗaya matsalar da muka samu aka yi mana bayani a jihar Agadez. Man zaɓe na tafiya lafiya a lokacin kwanciyar hankali da tsanaki a jihar Agadez. A jihar Narajima da Nibincika zaɓe na gudana ba su lafiya. Illa dai akwai rungunan da su ma ko a can saboda ba su tafi da kayan aiki da wuri ba musamman kusa a cikin birane. Mahiyanci mutane su shugabannin turawan zaben ba su saurin hita daga gidajensu ne suke ta tsere hunan zabe sabanin waɗanda ake tura bashi su ce su kwanda kayan zabe a hannunsu. To shi ma a koran da aka ɗanyi lati ɗan ƙalilan na minti 30 ko awa guda kamin a kibtsa a shiga shirye-shiryen zabe. Amma zabe yana tafiya lafiya lau illa da sanyi saboda sanyin hunturu da ke ake yi sosai a waɗansu yankunan Nijar a halin yanzu. Da safe aka ce mutane ba su yi kurga hitowa ba a jihar Maradi amma dai yanzu da yake rana ta buga sosai mutane na fitowa musamman iya mata ana fitowa wurin zaben nan. A jihar Tawa inda muke daga nan kuma birnin Kudu da muke nan ma zafuffuka na tafiya lafiya da ko a irin baratan da aka samu matsala a zaben ƙananan hukumomi ba a yi ma zaben ba a ranar da ya kamata a yi shi da tsananan hukumomi a waɗansu wurare sai da washe gari aka yi. To can ma mun bincika cewa zaɓe na tafiya lafiya lau a duka faɗin jihar Tawa ba wata matsala ko kaɗan an kai kaya aiki kuma ana ci gaba. Illa dai matsalar da ake fuskanta a duk waɗannan jihohi guda uku nake muku bayani shi ne rashin sawa tazara tsakanin wannan da wancan da kuma takunkumai da masu zuwa jihar ƙuri'a wanda ba su sa ba. Kuma sai a ce wanke hannuwa nan su shiga rumfunan zaɓe. Za ka ma zo su rumfunan zaɓen da muka ziyarta za ga mutane wasu bisa wasu an yi in dalilo-dalilo. Illa kuma a nan birnin Kwanni da shugaban hukumar zaɓe ya nuna mana cewa tuni an iza jami'an tsaro a wani yanki na bazazzaga inda aka ce an ga wasu mutane suna yawo a kan mashina ba a san takamaimai abin da suke yi ba. Suna jewa fargaba cikin zukafan jama'a da kuma an iza rundunar tsaro domin a kamo waɗannan mutane a lokacin da muka yi fira da shi. Sai kuma wata maza ba ta sabon gari cikin birnin Kwanni shi ma a nan wurin gaba gare mu 'yan sanda sun tafi da wasu mutane da aka kama da ɗimbin katutukan zaɓe a hannunsu. Mun yi hira da mutane da yawa saboda duka inda muka kewaya mun ga kewayen rumfunan zaɓe akwai cunkoso da dandazo da kuma ana shiga gidajen makwabta ana hita wanda muka yi tambaya ko wasu kasuwanne ne aka bude na sayan kurikun jama'a. Lalle wadan sun ce mana abin da ake yi kenan amma gaba idanun mu ba mu ga an ba da kuɗi ba an amsa. Amma mutane sun ce abin da ke faruwa kenan. To dama su ɗan adawa a jiya sun yi barazanar jayen sun kawo mutum da kuɗi in dai hukuma ba ta yi aikin tabbatar da doka ta hana a yi haka nan kamar da shugaban hukumar zaɓe nan birnin Kwanne ce mana duk wanda suka kama yana wannan aiki za su sa adana shi domin a yi masa hukunci tunda doka ta hana sayan kurikun jama'a. Wannan dai shi ne takamaimai halin da ake ciki amma zaɓe na tafiya lafiya lau.
Wakilin Haruna Mamman Baƙo kenan a Agadez. To dangane da zaben na Niger, mun tattaro wasu daga cikin ra'ayoyin masu kaɗa ƙuri'an kan yadda suka ji da wannan zaɓe da kuma fatansu.
Sunana Awali Abubakar Musa ɗan kasuwa. Gaskiya lamarin yadda na gan shi yadda muke fata haka na gan shi. Muna fatan ya yi lafiya ƙarin lafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan ga yadda na ga kowa yana da damar ya zo ya jefa ƙuri'ar shi ya zaɓi wanda ya yi mishi ga rayuwarsa haka na gani.
A zaɓe Alhamdulillah, na ji shi. Yau ne karo na harko da na yi zabe. Alhamdulillah, Allah ya zaba muna shugaban kasa na gari. Mai jin tausayin mu, shi muke fata. Tunda na zabi wanda nake so. Allah dai ya sa kuma shine shugaban kasa na gari.
Binta Abubakar. Eh, na yi insha Allah, dai na ji dadi saboda ban taba yin zabe ba. Sa kai dai ne mutum bai yi ba. Amma yanzu mun yi wallahi mun ji dadi kuma Allah dai shi zaba muna wanda yayi alkai.
Alamatu to zabe na yau na tona zabe na farko. Na tona in zabi shugaba. Allah zaba muna mai adalci, mu ba mu san mai adalci ba. Allah shi na san mai adalci.
Sunana Usman Ilyas. Allah ya ba mu mai kama muna talakawa, yana yi matalakawa. Shine muke nan garoko. Kullum muna biskan Qur'ani. Ni na karanta ne, amma muna biskan Qur'ani, Allah ya ba mu mai sa'a, mai kama talakawa. Shi kenan abun da muke nan garoko kenan.
Nana Lawali Shehu, ina nan cikin unguwar Lazari. Eh, alhamdulillah, mun gode ma Allah da ya gwada muna wannan ranar lafiya. An zo mun yi zabe lamun lafiya kamar yadda kuke gani, babu wani karamiya, babu wani tashin hankali. Muna fata ga Ubangiji Allah ya zaba muna zabi mafi zama alheri. Muna son kuma in yi kira musamman ga 'yan uwa na matasa sabon tashi, don saboda da su ne ake hura wutar hayaniyar duk duniya da ke faruwa. Kenan da hakan ga kira da zan yi ga matasa sabon shini da ake hura wutar hayaniya ta ko'ina. Mu tsaya mu kwantar da hankalinmu, zaɓin Allah shi ne zaɓi mafi alheri gare mu.
To, shugaban hukumar zaɓen Najeriya ta INEC, Farfesa Mahamud Yakubu, na daga cikin tawagar ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe yammacin Afirka ta ECOWAS, ko kuma SADEO, wacce take sa ido kan wannan zaɓe na Nijar. A wannan hira da suka yi da Mahamud Lalo a mazaɓar da shugaban Isufu Muhammadu ya kaɗa ƙuri'a da safiyar yau, ya fara da bayani kan ƙungiyar da yake wakilta a wannan zaɓe ƙarƙashin ƙungiyar ta ECOWAS.
Hukumomin zaɓe na ƙasashen Afirka ta yamma 15 sun haɗu da suka haɗu sai suka yi ƙungiya ta shugabannin hukumomin zaɓe na ƙasashen Afirka ta yamma. To, sai ƙungiyar dama da lokacin da ai zaɓe a dukkan ƙasashen da ke cikin tarayyar Afirka ta yamma, akan gayyaci shugabannin hukumomin zaɓe na wasu ƙasashe su zo su sa ido a wannan zaɓe.
Zuwa yanzu kaman ya kaga yadda al'amura suke tafiya a wannan zaɓe da aka fara yau.
To, lokacin da muka iso, shugaban hukumar zaɓe ya mana bayani dalla-dalla. Ya ce mana ga yadda suka tsara wannan zaɓe, kuma kama ya zuwa yanzu ba mu ga wani abu akasin haka ba. Ba kuma kamar yadda na ce a cikin birnin Yamai kawai ba, har wasu sassa na ƙasar. Jiya na tafi birnin Gaure, daga nan kuma daga birnin Gaure na wuce Dutso, kuma can da madun labarin ɗaya ne. So, ga dukkan alamu dai an fara cikin nasara, kuma muna fatan za a kare har zuwa lokacin da a bayyana sakamakon zaɓe cikin nasara.
Idan na fahimce ka dai kaman ka gamsu da abubuwan da ku gani a
ƙasa. Na gamsu da tsare-tsaren da aka yi, kuma ina fata yanda aka tsara abin ya ci gaba haka har ƙarshen zaɓen.
Kamar menene kiran ku ga hukumar jamhuriyar Nijar da suke wannan zaɓe a yau?
To, kira ɗaya ne dama duk hukumar zaɓe take yi, al'umma su ba da goyon baya ma hukumar zaɓe. Kuma hukumar zaɓe irin tsarin ta yi na bayyana sakamakon zaɓe na gaskiya da adalci, na tabbatar cewa da an kare kuri'u da zaɓin da mutane suka yi tun daga rumfunan zaɓe. Don haka ya ɗore duk matakan da za a bi kuma nan gaba wajen tattara sakamakon zaɓen zai zo daidai da abin da ya faru a rumfunan zaɓe yadda 'yan ƙasa suka yi kuri'a. So, kira mu ga al'umman jamhuriyar Nijar shi ne, na farko a ba haɗin kai ma hukumar zaɓe, na biyu kuma a yi wannan abu a gama cikin lafiya da kwanciyar hankali.
Kaman ya za ku kwatanta kamanceceniya tsakanin shirye-shiryen zaɓe a nan jamhuriyar Nijar da Najeriya, akwai wani abu da za ka iya kwatantawa misali a tsakanin
ƙasashen? To, akwai abubuwan wani lokaci duk ɗaya ne, amma bambancin Najeriya Nijar shi ne saboda girman Najeriya da yawan masu kaɗa ƙuri'a. Misali, kaga yanzu a nan jamhuriyar Nijar adadin masu kaɗa ƙuri'a 2.7 million ne da 'yan kai. Mu kuma a Najeriya fiye da 84 million ne, kaga akwai bambanci. Rumfunan zaɓen su kwatankwacin kusan 26,000 ne, a Najeriya muna maganar 120,000. Amma banda haka, kusan duk tsare-tsaren da iri ɗaya ne, daga takardun kaɗa ƙuri'a zuwa yanda za a tattara sakamakon zaɓe daga rumfan zaɓe zuwa yanda za a yi bayanin zaɓen. Sannan kuma kamar Najeriya, su ma wannan zaɓen falle biyu za a yi. na farko akwai zaben shugaban kasa, na biyu kuma akwai zaben yan majalisa. To ka tuna a Najeriya mu ma haka muka yi, akai zaben shugaban kasa da kuma yan majalisa tarayya kafin a zo a zaben gwamnati da yan majalisun jihohi.
Madalla a gaida Muhammad Lalo. Yanzu kuma ga labarai, amma fa a takaice. Kasashen Turai da yawa sun fara yin allurar rigakafin cutar COVID-19 a yau Lahadi. Wata jami'ar jinya a Italiya da farfesan wata jami'a da kuma wani likita ne suka fara karɓar allurar rigakafin kashin farko a asibitin Lazzaro Spallanzani da ke birnin Rome. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi ya sanya hannu a muhimmin ƙudurin ba da tallafin rage raɗaɗin tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo, da kuma kuɗaɗen da gwamnati ke buƙata na shekara kafin ƙarfe 12 na safiyar yau Lahadi. Ƙudurin zai ba da damar a ƙara yawan kuɗaɗen tallafin da ake ba waɗanda suka rasa aiki, kuma wa'adin kare mutane daga kura sakamakon rashin biyan kuɗin haya ya ƙare a yau Lahadi da safi. Kasar Uganda ta dakatar da yakin neman zabe a babban birnin kasar da gundumomi 10 da suka fi yawan jama'a a kasar, yayin da ake shirin zaben shugaban kasa bisa dalilin hadarin da ke tattare da yada annobar coronavirus. Amma masu sukar lamiri sun ce babban dalilin shine ƴan adawa sun fa karfi a wuraren. Shin shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Domin samun ƙarin labarai kan zaben na Niger, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo da shafukan mu na sada zumunta. Yana madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Leo Sahiri da ya hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu alaikum.